Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Murtala Faruk sanye ne ni tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da wani taron tattaunawa na fadakar da mata kan zabe a Najeriya. A dai bangaren kuma, ƴan Najeriya mazauna makwabciyar kasar Jamhuriyar Niger suna bayyana ra'ayoyi mabambanta kan babban zaben Najeriya na bana. Haka kuma muna tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum alaikum barkanmu da wannan dare ga kuma cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis ne Finland ta bada sanarwar baiwa Ukraine tallafin yaki dala 169 wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda 3. A wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na Finland ta fitar, ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen ba mabamai da ake dasawa a ƙasa. Kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan. Wannan sanarwar ta fito ne kwana daya bayan da kasar Spain ta bayyana cewa za ta baiwa Ukraine tankokin yakin ta samfurin Leopard 2A4 guda 6. Waɗannan tankokin kira Jamus na cikin jerin tankokin da ake aikawa Ukraine bayan da jami'an Ukraine din suka buƙace su domin su kama kafar dakarun Russia. Hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki 4 da rufe ta, yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikin su dauke da kayayyakin abinci a wancan barin ba tare da wani ƙarin bayani ba. Jami'an Taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga ta hanyar Tarkham. Sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an Pakistan suka kai babban birnin Afghanistan Kabul domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka, magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin Taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. Hukumomin Taliban sun rufe hanyar ta Tarkham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba ƙasashen biyu a ranar Lahadi ne, inda suka zargi jami'an shige da ficen Pakistan da yi wa matafiyan Afghanistan rashin da'a, cikin su ma har da masu zuwa neman magani a Pakistan. To kada amanta, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Alhamis, Isra'ila ta kaiwa wasu da ke da alaka da 'yan tada kayan bayan Hamas hare-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila a wanni 5 kafin su kai harin. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun. Dakarun sojojin saman na Isra'ila sun dakile harin rokoki 5 cikin 6 da aka harbo wa kasar, yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila. Harin ya biyo bayan wani samame da Isra'ila ta yi a jiya Laraba a yankin yammacin gabar kogin Jordan, wanda ya sanadiyar mutuwar Falastinawa 11. Daga ƙarshe, adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanin coal a yankin Mongolia a ƙasar Sin ya haura aƙalla mutum 4 a yau Alhamis, inda mutum 6 suka jikkata. Kana mutane 49 suka ɓata, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Rushewar buɗaɗɗen loton haƙar ajiya Laraba a Alksalik, wanda kamfanin haƙar Zinjin Coal Mining yake gudanarwa, ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800, a cewar rahotannin kafafen labaran. Na kama aiki kenan misalin ƙarfe 1:15 na rana, sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen. Wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗa wa kamfanin labaran ƙasar CCTV a yau Alhamis. Kamfanin labaran ƙasar ya ruwaito cewa Shugaba Xi Jinping a jiya Laraba ya bada umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke karkashin baraguzai. Ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku da yamma ta haifar da cikas wajen wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotannin mu. A yayin da yanzu haka aka soma kirgin sa'o'i kafin ranar babban zaben Najeriya, sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa na mata domin wayar da kai da kuma ilmantar da su game da zaben. La'akari da alƙaluman hukumomi da ke nuna cewa matan ne suka fi yawan kada ƙuri'a a lokacin zaɓe. Hawa Umar na ɗauke da rahoton daga Abuja.
Mahalarta taron sun hada da mata 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida, jami'a a hukumar zaben Najeriya da sauransu. Taron wanda babbar edita a sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta jagoranta, ta ce makasudin shirya taron shine don a bawa mata damar tattauna muhimman batutuwa da matsalolin da suke fuskanta a tsakanin su da suka shafi siyasa da malamuran yau da kullum don zama tsintsiya madaurin ki daya.
Matan nan nuna ma juna cewa su 'yan uwan juna ne banda batun kabilanci banda bacin addini da dai bangaranci da dai sauransu. Idan suka hada kawunan su za su iya yin tafiya tare, su tashi tare, su tsira tare. Wannan ya zama dandalin da aka bada ba tare da la'akari da jam'iyyar da matan nan suka fito ba. Akwai 'yan siyasa ko waɗanda ba 'yan siyasa ba.
'Yar takarar gwamna a jihar Neja ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Abga Khadija Abdullahi Iya ta ce tana fuskantar kalubale da dama a harkar siyasa a matsayinta na kallabi a tsakanin rawuna.
Wai har wa yau suna ganin cewa bai kamata samu gwamna mace ba, wannan ba problem bane da tunda matan su riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza, suna son mace ta zo ta yi shugabanci. Wani kalun balan kuma da ake magana cirewan posters din mu, yanzu ma a shiroro mun je mun sassa banners din mu an ciccire mana.
Sunana Ladi Bala, nake shugaban matan jaridu Najeriya gaba daya. Siyasar Najeriya yanda aka tsara ta ko kuwa yanda take a kasa yau, siyasar Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yanda kake tunani. Amma tsarin doka ya nuna cewa ba harkan kudi bane. Miliyan 100 party ta sayar da ticket. Ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne. To ai ba form ne kade iya tafiyan ba. Ko an ba mace form free. Delegates a Nigeria da kudi ake saye su. Mata suna da kudin da za su ba delegate. Sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje Nigeria, especially 'yan siyasa. Kuma ba mu sani ba, domin siyasa ne. Sai kiga su dauko maka addini, su dauko maka kabilanci, a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba. Kai mace a gida ka mai take yin ba shugabanci bane?
Ita ma 'yar takarar sanata a babban birnin tarayya a jam'iyyar Labour Iriti Hibba Kingibe, wacce ta sha tsayawa takara amma bata yi nasara ba, ta ce wannan karin akwai alamun nasara.
Fitowa na farko ni na yi candidate din AMPP, kuma lokacin an zaɓe ni mutane sun fito sosai duk da an murɗa zaɓen, amma kowa sun san ni aka zaɓa. So wannan ya bani karfin gwiwa, shi yasa na ci gaba da fitowa. Kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba, kawai dai ina son su ci gaskiya din. Wannan karo akwai alamar nasara, amma mulki na hannun Allah, za mu ga me zai faru ranar.
'Yar gwagwarmaya Zainab Ahmad, wacce aka fi sani da Binti Hijazi, ta ce al'ada da addini na daga cikin abubuwan da ya sa mata ba sa taimakawa mata 'yan uwansu, musamman a harkar siyasa.
Yawanci mata ba ma son kanmu, muna kyashi mu ga a ce wata ba mu ba. Akwai kyashi, akwai hasada, akwai kuma tarbiyyar da aka bayar na cewa mace bata isa ta yi wani abu ba, ko kuma a fake da addini ko al'ada cewa an hana mace ta yi wani yunkuri.
A nata bangaren jami'a a sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa, Zainab Aminu Abubakar ta ƙarfafa wa mata gwiwa da su fito su kaɗa ƙuri'ar su don kar a bar su a baya.
Mun sani dama mata su suke jajircewa a ranar zaɓe su fito su daure su bala'i, saboda haka muna da kira gare su na su yi amfani da wannan dama na rijista da suka yin su fito su kaɗa ƙuri'a, kuma ƙuri'ar su za ta yi tasiri.
Sauran mahalarta taron sun samu damar tofa albarkacin bakin su da kuma ba da gudunmawa kan abubuwan da suke ganin zai kawo ci gaba tsakanin mata a Najeriya. Hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawa Umar, A kasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya kuma ƴan Najeriya da dama ne da ke zaune a can ke ci gaba da shirye-shiryen komawa kasar su domin gani an dama da su a babban zaben kasar na wannan shekara. To sai dai kuma akwai wasu su da ke da ra'ayi bamban kamar yadda Yusuf Abdullahi ya aika mana da wannan rahoto daga Yamai.
A yayin da ake cewa gudanar da shirye-shiryen babban zaben Najeriya na shekarar 2023 a wannan asabar mai zuwa, ƴan ƙasar ta Najeriya da ke da zama a jamhuriyar Nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a ƙasar su. Da dama dai daga cikin su sun bayyana yadda wannan zaben ke da muhimmanci a wajen su, musamman ma idan aka yi la'akari da halin da ƙasar ke ciki, wacce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Don haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a.
Matsayina na ɗan ƙasa ɗan Najeriya na mallaki kati na tun wancan zabe da aka yi wanda ya gudana. Yanzu haka anan tare da ni, idan zaka iya gani ina tare da kati na na jihar Ƙuri'a, kuma insha Allah zan yi aiki da shi domin ganin na zabi shugaba na gari a ƙasata insha Allah.
Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaben shugaba na gari insha Allah ta'ala a wannan kakar zabe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari. Kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki, idan ba a samu da shugabanci na gari ba, da al'umma mu za su kasance irin halin ake tafiya yanzu. Abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu. Abubuwa sun lalace fiye da yadda zaka yi tsammani.
Idan muna da hali, muna fatan Allah ya sa mu je mu zabi wanda ya kamata, kuma muna fatan Allah ya ba mu shugaba na gari.
To sai dai a yayin da wasu ƴan ƙasar ta Najeriya dake da zama a jamhuriyar Nijar ke zumuɗin zuwa ƙasar su domin kada ƙuri'a, wasu ƴan ƙasar sun bayyana cewa magana zuwa ƙasar su domin kada ƙuri'a a kai kasuwa.
Idan na ce zan koma, yanayin yadda ma ƙasar take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu, na ɗan yi tunani kawai in yi haƙuri, tunda azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai, kwanakin ba su da yawa. Amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi. Allah ya kawo mana canji mafi alheri, Allah ya zaba mana shugaba mafi alheri.
Ina daga cikin matasa masu yanci, ina da katin zabe na kada ƙuri'a, amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kada ma wani ƙuri'a na. Zabe na so biyu kenan ina zabe 2015 da 2019. Ana zuwa a sha wahala gurin kada zabe layi. A sha wahala, mun sha wahala, mun zaɓa 'yancinmu, muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki.
Ka san kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai. To amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka yi ba za ka samu abin da kake so ba, so ba amfanin ka koma ka yi sa.
Fatan dai ƴan Najeriya shine gudanar da wannan zaben na ranar Asabar cikin kwanciyar hankali da lumana. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Yusuf Abdullahi. Yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafe. A yau za mu waiwaya a jihar Taraba.
Ka kabar kuka ƙuri'ar kaincinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
A jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai 77, kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo. Jiha ce ke da alfahari da albarkatun ƙasa iri daban-daban, wani abin burgewa da abin sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti, inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban. Katafarin gandun daji na Gashika Gumti dake jihar Taraba arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na Gashika Game Receiver dake Taraba da kuma na Gumti dake Adamawa, dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afrika. Baya ga kirkirar jihar daga ƙasar Gongola, inda aka raba Adamawa da kuma Taraba, ta samu nata yancin, inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraba, daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula. Reverend Jolin Yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar. A gargashin tutar jam'iyyar SDP ana tsaka ga mulkin SDP a jihar Taraba. Nan take Joli ya sake sauye shekaye koma jam'iyyar PDP, inda kuwa ya sake dare karagar mulki a tutar jam'iyyar ta PDP, wanda har yanzu jam'iyyar PDP ce yake mulkar jihar Taraba. Hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar SDP a jihar Taraba kowane irin shiri suke da shi a jihar Taraba, wanda ya fara da sunansa.
Ni mai suna Elpita Chagwa, sai chairman SDP. Lallai kamar yadda kai tambaya, magana shirye-shirye ai mu ni sa shirye-shirye mu ko gobe aka shiga sa ai muna shirye. Mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu dan takara, wanda ba da damuwa na magana kotu, ba da damuwa na wani yana gaba da shi, ba mu da wannan. Saboda haka tunda aka daga lokacin campaign mu shiga campaign gida muna bi. Mutane ba san muna campaign ba, amma muna ga sama mun gama tare gaba daya da campaign. Saboda haka muna shirye.
Alhaji Tango Bambo Andemi, wanda ke zama jigo kuma mai fada aji a siyasar jihar Taraba, wanda yace dukkanin jam'iyyun farar hula daga lokacin da aka kirkiri jihar zuwa yanzu ba wata jam'iyya da bata taka nata rawar ba.
Tunda aka kafa Taraba da demokradiya da jam'iyyar da take mulki a Taraba, jam'iyyar PDP ne. Dukkan mu na haya PDP mu. To mun fitar duka abinda muka bayar ya PDP kirare ne. Kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. Saboda haka batun jam'iyyar PDP me yau za ta fitar ta je ta ga talakawa. Za ta ce ta yi me ko kuwa zabe ta me za ta yi. So batun jam'iyyar PDP ka aje ta je. Jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattaru suka koma wancan jam'iyya. In ka dubi halin da take ciki, a jam'iyya ka ai mutane ne wanda ra'ayin su daya. Ya za a yi jam'iyya da ka shiga da karan da aka yi primary har ana gobe za a yi zabe duk ana shari'a ana kotu kuma ana tsammani akwai wani nasara.
Alhaji Tukur El Sudi, wanda ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba, shi kuwa cewa yi a halin yanzu su ma sun gama dinke dukkanin bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zabe a jihar Taraba. Na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP.
Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zabe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zabe tunda hakkinta ne ta gudanar da zaɓuɓɓuka a duk faɗin Najeriya. Muna da tabbacin cewa saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana kamfen saboda ba ta yi aiki ko misali zarratin a Taraba ba.
Ita kuwa jam'iyyar PDP a jihar Taraba cewa ta yi wannan batu da El Sudi ya yi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa. Zai yi matukar wahala jam'iyyar APC ta karbi mulki a hannunsu. A ta bakin kakakin jam'iyyar PDP na jihar, wanda ya fara bayani da sunansa.
Kana magana da Anitaran Irama, kakakin jam'iyyar PDP a Taraba State. So shirinmu kamar yadda muna yi masu aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu.
To jam'iyyar APC ta zargi jam'iyyar ku cewa bata aikata wani abun kirki a jihar Taraba ba, saboda haka su suna da yakinin ma cewa su ne za su karbi ragamar mulkin jihar Taraba. Me za ka ce game da wannan batu?
Kasha APC ban tada magana a Taraba, to su me suka yi? In sun ce PDP ba ta yi komai ba, su me suka yi wa mutanen Taraba?
Shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraba, Alhaji Danjuma Umar Zin, wanda ya ce a dukkanin alamu dai jam'iyyarsa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki a jihar Taraba, domin a cewarsa a yankinsu mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba.
Lokacin da aka yi firetin Taraba, Northern Zone ita ta fara mulki, wanda Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya za su fita gwamna, abin da ya ba mu karfin tsayawa kenan.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewana ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana waiwayo da yan baya kun face a kan hanya kun biye wa zuciya.
Wallahi a gaida Salisu Lado. Yanzu kuma kamin mu ci gaba ga wannan sako.
Alamar tarawa 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.
Alamar tarawa 1 biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.
Alamar tarawa 1 biyu sifili biyu 2055 2655.
Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai bude muku ko masu raran mu a ranar zaben Najeriya dan ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke.
Na mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa daya da za mu gabatar muku a ranar Asabar da Lahadi da karfe 4 na rana agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 3 agogon Ghana.
Dan haka a tuna da lambar alamar tarawa 1-2-5-6-5-5.
Kar ku manta da lambar alamar tarawa 1-2-5-6-5.
Lambar dai ita ce alamar tarawa 1-2-5-6-5.
Sai mun ji daga wurin ku
sashen Hausa na murya Amurka
duniya a tafin hannunku.
Alhamdulillah yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu yayi kallon labaran wasanni namu da waiwayar fafata da aka yi a wasannin kwallon kafa na zakarin kasashen Turai da ya gudana a cikin wannan mako. Inda club din Real Madrid na kasar Spaniya ta tattake zuwa kasar Ingila ta lallasa club din Liverpool taimata wankan rizga da ci 5-2. A ɗaya hannun kuma club din Manchester City ta je gidan RB Leipzig ta rike ta aka tashi 1-1. Sannan a ci gaba da gasar kwallon kafar zakarin kasashen Turai din yau timatimai guda 16 za su kece raini. Daga ciki akwai wanda club din Barcelona za ta fafata da club din Manchester United, sai club din Roma da Salzburg, a yayin da club din Monaco za ta fafata ne da club din Bayern Leverkusen ta kasar Jamus. A halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Ingila za ta binciki ko me ya haddasa ya mutsi biyo bayan nasarar da club din Arsenal ta samu akan club din Aston Villa da ci hudu da biyu abin da ya fito fili shine an ga Mikel Molina jigo a club din Arsenal da shi Victor Manas na club din Aston Villa suna cacar baki to rahotanni daga kasar Saudiya na nuni da cewa Ronaldo ya bar hotel dinsa da yake biyan pound million 2,500 a kowane wata shi dai Ronaldo a watan Disamba bara ne zuwa kasar Saudi Arabia domin ya taka leda club din Al Nassr Ronaldo da iyalansa sun hole ne a hotel din dake birnin Riyadh mai dakuna 17 da shi da iyalansa Ronaldo a halin yanzu za a ce ya fara da kafar dama a club din nasa Al Nassr inda ya ciwo mata kwallaye guda biyar ya kuma taimaka wajen ciwo wasu karin kwallayen guda biyu Marcelo tsohon dan kwallon club din Real Madrid ya soke contract gamesa da club din Olympiacos na kasar Girka shi dai Marcelo watanni biyar kacal yayi a club din Olympiacos ya ci kwallaye guda uku wa club din a wasanni guda goma da ya buga wa club din to shi ma dai tsohon coachin club din Real Madrid Zinedine Zidane har yanzu dai baya da aikin yi sai dai kawai maganganu da ke yaduwa cewa club din PSG da kuma club din Chelsea suna barbaransa yanzu kuma zan karkare shirin takaitattun labaran wasannin da kawo mana hirar da na gudanar da tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na Najeriya
sai Umar Saifa mataimakin shugaban kungiyar marubuta wa labarin wasannin Najeriya baki daya to a gaskiya an ka duba wasan ya zo kamar yanda ya saba zuwa yawanci mai yan Najeriya misali shine za su fara za ka ga kamar ba za su kai ba kamar ka duba wasan su na farko da kasar Senegal wanda suka samu rashin nasara to amma in ka duba wasan kuma da suka buga jiya wanda ana ganin kamar cewa ba za su iya tabuka wani abin kai zuwa musamman ganin cewa da kasar da take daukan nauyin wannan gasar ne amma kaga sun sha su dai babu ko daya a so wasan jiya kuma ya bambanta da wanda aka yi na farko so za mu iya cewa akwai alaman cewa za su iya kaiwa da wasa na gaba misali sun da wasan su na uku za su yi ne da kasar Mozambique wanda yake kuma ga dukkan alamu yaran sun nuna cewa suna ƙara kokari a irin himman da suke yi so muna da tabbacin cewa za mu samu yaran za su zage damtse su nuna bajintan su mu samu kuma nasara a wasan da za a yi gaba
Malam Umar Said kenan Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida na musamman kuma a sauka gida lafiya da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
Tala a takaicen a yau Alhamis ne Finland ta bada sanarwar baiwa Ukraine tallafin yaki dala 169 wanda ya hada da tankokin yaki samfurin Leopard 2 guda 3 a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na Finland ta fitar ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen ba ma ba mai da ake dasawa a ƙasa kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na Ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan hukumomin Taliban a Afghanistan a yau Alhamis sun ce sun sake bude babbar hanyar da ke kan iyaka da Pakistan bayan kwanaki hudu da rufeta yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikin su dauke da kayayyakin abinci a wancan barin ba tare da bada wani ƙarin bayani ba jami'an Taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar Turkham a yau Alhamis Isra'ila ta kaiwa wasu da ke da alaka da 'yan ta'addan wato da 'yan ta da kayan bayan Hamas hare-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila a wani biyar kafin su kai harin ma'aikatar tsaron Isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun sojin saman na Isra'ila sun dakile harin da rokoki biyar cikin shidan da aka harbo wa kasar yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin Isra'ila adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan wato ma'adinin coal a yankin Mongolia a ƙasar Sin ya haura akalla mutum hudu a yau Alhamis inda mutum shida suka jikkata kana mutane 49 suka bata a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai
To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kan mama da din Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Leather Creation da ta shirya ta kuma wato ba ku sautin shirin namu da ma injiniyan mu na yanzu Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alheri ma assalamu.